بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيوه أشرين لأكو قوات ترى شكرة جبو آل اليوئد 40 هجرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم بلدرين مكة المكرمة زوى قرن المدينة وان دي 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 دا أشرين دا تقوز قوات ديار شكرة جبو جود شاترة za mu daura karatun da muke a wannan masallacin da albarka a cikin masallacin da ke karkashin makarantar Nurul Islam Tarbiyatul Ta'lim wadda take cikin garin Kaduna State Nigeria. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu dace sannan ya sa mu abin da za mu faɗa albarka, kuma ya sanya ya zama na makbuli gare shi, kuma ya sanya mu cikin ƙuntatuna wannan wata da muke ciki, wata Ramadan, kuma ya karbi ayyukan mu gabaki ɗaya. Idan ba mance ba, jiya mun tsaya inda Allah yake cewa wa iznat jinaku min ali fir'auna yasumuna fi su'al azab aya ta 49. Yau kuma za mu tashi aya ta 50 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa id farqana bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ali fir'auna. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرضنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa id farqana bikum al-bahra fa anjaynakum. Kuna wato ku Yahudawa kenan banu Isra'il, idan ba mance ba, ba mu rushe ba, muna magana a kan su. Shi yasa malamai da suka yi rubuce-rubuce a kan alaƙar da ke tsakanin ayoyi da ayoyi, sannan da sura da sura, da wasu daga cikin malamai na tafsiri suke cewa wannan ayan tana da alaƙa da ayoyin da suka gabace ta. Faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Tana da alaƙa da wannan ayar da muke cikin ta a wannan yini albarka. Allah yake cewa daga cikin ni'imomin da na muku ku banu Isra'il, wato ku Yahudawa mutanen annabi Yaqub alayhi salam, shi ne ku tuna daga cikin ni'imomi, akwai lokacin da na tsatsaga maku kogi, wato na tsatsaga kogi sabida ku sanadiyyar ku. Wannan kogin malamai sun yi bayani na tafsiri, suka ce shi ne baharu al-qulzu, shi ne baharu al-qulzu wanda ake kiransa baharu al-ahmar kenan. Ina ga turanci suna kiransa Red Red Cross ko Red River kenan, okay, Red Sea ko abinda suke kiran shi kenan. To wannan shine dai Red Sea din nan, shine wanda Allah subhanahu wataala yake magana a kansa, shine Bahrul Ahmar da Larabci ko Bahrul Qulzum. Allah subhanahu wataala yake cewa wato shi su Yahudawa banu Isra'ila su tuna a lokacin da ya samar da su, a lokacin da ya tsatsaga musu wannan kogin, ya tsatsaga shi har zuwa hanyoyi guda 12, kamar yadda ya bayana haka tun cikin suratul A'raf, wa qatta'nahum 12 asbaban umama, ya tsaya ga wannan kogin ko wannan kogin zuwa hanyoyi guda 12 saboda su kabilun banu Isra'ila kan su guda 12 shi yasa wannan kogin tsaya ga shine farqna bikumul bahr fa anjaynakum sannan muka samar da ku agrasna ala fir'aun sai muka dulmi yadda fir'aun da mutanansa muka nufar da su a cikin wannan kogin shine agrasna ala fir'aun wa antum tanzurun a lokacin da abun ya faru ku kuma kuna kallon su malamai ma'abuta ilimi da kuma ma'abuta tafsiri wato sun tattauna akan wannan aya mai girma da muke cikin ta a anan Allah ya kawo wannan magana a dunkule amma bai fayyace ba taya aka samar da su sannan taya suka je wurin taya kuma aka halakar da shi Fir'aun Allah duk bai bayanin wannan matatan ba a ƙarƙashin wannan aya amma ya yi tilla-tilla da waɗannan matsaloli ga baki ɗaya can cikin wasu surori kamar suratul a'raf da muka yi bayani da kuma suratul shu'ara'i haka da suratu Taha haka kuma da suratu Ad-Dukhan wani bangare duka cikin waɗannan surorin Allah ya yi cikakken bayani a cikin su akan wannan qissa wato yanda al'amarin yake a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya samar da annabi Musa alaihi salam da kuma banu Isra'ila da ake gallaza musu azaba yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum ayatun min suratin tajia a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya bamu labari shi Fir'aun ya kasance yana sa mutanansa suna yayyanka ƴaƴansu sannan bayan haka suna bautar da matayensu suna fasikanci da su sannan bayan haka kuma suna bautar da su wajen hidima to a lokacin da Allah ya samar da su daga wannan nau'uka na azaba lokacin sai shi Fir'aun bai dandara ba ya dau alwashi dole ne lalle sai ya ga bayan fa shi annabi Musa alaihi salam da kuma mutanen sa dole sai ya sa sun yi ridda wato sun bar addinin da suke sun dawo akan shi ta farkin sa to lokacin da ya dau wannan alwashin sai Allah subhanahu wataala ya yi ma annabi Musa wahayi kamar yadda ya zo cikin suratul Taha da kuma suratul Shu'ara Allah yake cewa walaqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabsa la takhafu daratan wala takhsha wa taqra ala takhaf daratan wala takhsha Allah subhanahu wa ta'ala ya kara fadan haka a cikin suratul Shu'ara wa awhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un Allah ya wahayi a lokacin zuwa ga annabi Musa alaihi salam yake cewa ka tashi ka tashi cikin dare da sai da mutananka yake cewa anzurfi bi asatal bahr idan ka je wajen kogi sai ka tashi wannan kogin yake ce masa la takhaf darakan aw ta ira ala takhaf darakan kada ka ji tsoro na rufuwa mutanen Fir'auna za su bayan su same ka kada ka ji wannan tsoron shine la takhaf darakan wala takhsha sannan kuma kada ka ji tsoron cewa idan kuka shiga cikin wannan kogin zai dulmi yadda ko zai nusar da ku haka Allah ya faɗa a cikin suratul shu'ara wa awhayna ila Musa an asri bi ibadi kai ta siya da mutane na cikin dare innakum muttaba'un kusani lalle yayin da shi Fir'aun ya ji labarin kunci ta gabaki ɗaya zai bi bayan tunda ya dau alwashi dole sai ya halakar da su ko kuma kun bar addinin da kuke kai a lokacin kamar yadda aka rawaito daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar su Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu haka aka rawaito kuma daga wasu daga cikin tabi'ai wato ire-iren su Qatada ibn Da'amah as-Sadusi Qatada ibn Da'amah as-Sadusi suka ce a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yi wahayi da annabi Musa alaihi salam ya tafi cikin dare a lokacin da ya ce masa zai samu kogi idan ya samu wannan kogin kada ya ji tsoro sannan bayan haka kada ya ji tsoron dulmiyawa a ciki ko kuma mutanen da za su zo bayan sa a lokacin sai ya yi wahayi da wannan kogin yake cewa yayin da shi annabi Musa ya zo yake cewa idan ya dake ka shi kogin kenan kai da a gare shi ka tsatsage har zuwa hanyuka guda nawa guda 12 haka aka rawaito wannan daga Abdullahi ibn Abbas da kuma ka tare ibn Da'amat as-Sulusi kamar yadda ibn Jarir al-Tabari ya kai to haka a tafsirin Jami'ul Bayan da ire-iren su Imam al-Qurtubi da sauransu a cikin Al-Jami' al-Ihkam al-Qur'an al-Karim to a lokacin sai Annabi Musa din ya tafi yana tafiya da shi Fir'aun ya ji labarin tafiyarsa daga nan sai ya umurci mutanensa gabaki ɗaya tawagar mutanensa ƴan gidansa da mutanensa waɗanda suke bi masa ya ce ku tashi mu tafi bayansa lokacin sai suka ce bayan Annabi Musa alaihi salam shi ne Allah ya ba mu labari can cikin suratu Taha ɗin da suratu Ash-Shu'ara yake cewa fa'atba'ahum fir'aunu bi junudihi fa ghashiyahum min al-yam ma ghashiyahum sai fir'aun ya ji bayan Annabi Musa alaihi salam sai abin lullubewa ya lullube su shine fa ghashiyahum min al-yam ma ghashiyahum wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada sai fir'aun ya batar da mutanansa kuma bai samu shari'a ba da shari'a Annabi ya zo masa haka Allah ya nana ta wannan a cikin suratu Shu'ara yake cewa wa'azlafna thumma al-akhirin anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in sai Allah subhanahu wa ta'ala yace ya tsamar da shi Annabi Musa da wanda yake tare da shi kuma ya bayani cikin suratul shu'ara fa atba'uhum mushriki a lokacin shi Fir'aun ya fita ne wato da safiya lokacin da safi lokacin fitowar rana lokacin hantsi shine mushriki shi kuma Annabi Musa ya riga ya tafi cikin dare to me ya faru shi kai Fir'auna kana tafiya tare da mutananka sai ka rubuta Annabi Musa ta tsani Annabi Musa alaihi salam daidai wannan kogin da Allah ya ba mu labari yana samun Annabi Musa alaihi salam a daidai wannan kogin tare da mutanansa lokacin sai mutanen Annabi Musa alaihi salam sai suka wayoyo baya suna wayoyowa suka ga Fir'aun da mutanansa da baki da sun riske su to lokacin sai tsoro ya kama su shi yasa Allah ya ba mu labari cikin suratul shu'ara din ke cewa falam ma tara al-jam'an qala ashabu musa inna la mudrakun a lokacin da su mutanen Annabi Musa alaihi salam suka wayoya suka ga Fir'aun gashi nan fa ya tama da mutanansa sun riske su sai tsoro ya kama su suka ce inna la mudrakun lalle mu fa'ar da tsini sun same mu Fir'auna din nan da muka guje masa muke jin tsoransa to gashi fa sun zo sun sami a lokacin suke ce ma Annabi Musa alaihi salam kuma suka ce ya kai Annabi Musa wannan mutumin ya cutar da mu tun kafin ka zo haka kuma bayan zuwanka qalu udina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana halle wannan mutumin ya cutar da mu da shi da mutanansa tun kafin ka zo mana haka kuma bayan ka zo mana shine min kula an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwwakum wa yastakhlifakum fil ardi fa yanzur kayfa ta'malun da karshe sai Annabi Musa alaihi salam yake lallashin su wato su waɗannan mutanen yake cewa kada ku da mu ba mamaki Allah subhanahu wata'ala zai halaka da abokanan adawan sannan ya sunya ku khalifofi a cikin doron kasa ya kuma me za ku aikata a cikin kasa wato me za ku yi na islahi da sauransu wannan a lokacin da tsoro ya kama su din har suka faɗi waɗannan maganganun sai Annabi Musa ya lallashe su ya nutsar da su yake cewa kada ku damu qala kalla inna ma'iya rabbi wa sa'ira inna ma'iya rabbi sayahdini kada ku damu lalle ni fa akwai ma'iya ta tare da ni ina tare da Allah subhanahu wata'ala ina tare da ubangiji na ba zai kunyatar da ni da kowa ga baki ɗayan mu sayahdini da sannu zai tsamar da mu ya shiryar da ni a lokacin ya faru a lokacin sai Allah subhanahu wata'ala ya ce mu Annabi Musa an idrib bi asaka al-bahr kada ki wannan kogin da sandanka an idrib bi asaka al-bahr a lokacin da sai Annabi Musa ya dace wannan ne wannan kogin kada kuma ce su Fir'aun da mutanen su suna bayan sa ga su zo sun rufe su ba abin da ya rage sai su fara halakar da su ko su fara kakkama suna gaddaza musu ne suna gaddaza musu azaba a lokacin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi annabi Musa wahayi yake cewa anzuru bi asakan bisha kadaki wannan kogin da kake gani yake cewa kuma yayin da zaka dake shi kana da kansa ku shige ci kada tsoro ya kama shine la ta fa darakan kola ta khaf kada ka ji tsoro da kai da mutananka na durmiyawa ko kuma na mutanen da suke bayan to a lokacin sai annabi Musa bai wata wata sai da cewa wannan kogin yana dukan wannan kogin da ya faru fan falaka sai ya surprise shi wannan kogin fakana kullu shirkin ka kauli da abin sai ya kasance kowane hanya na maku bayani cewa a lokacin da kogin ne ya tsage ni zuwa gidaje nawa zuwa gidaje sha kuma hikima tsage wanda zuwa gidaje sha biyu waɗannan su ne adadin kabiloli na banu Isra'il wato kowace kabila za ta kama hanya ɗaya shi ta ce ga wannan kogin kamar yadda Allah ya ba mu labari wa qata'nahu mutnati 'ashrata asbaqan umama asbaq din ne na sit sit sune kamar kace qabadi a jarabawa kenan to a lokacin fa falaka yana dukan wannan kogin sai ya rarrabe zuwa hanyoyi guda 12 kana kullu firqin kasawl al'azim kowace hanya sun ta kasance kamar falallan dutse gashi zahiri ruwa ne fa amma yana dukan wannan kogin sai ya tsage zuwa hanyoyi nawa hanyoyi sha biyu kuma kowace hanya sai ta wanzu kamar dutse mai karshe wannan mutum zai iya ketawa ba tare da tsoro ba ko ya duniya ya nufi a cikin wannan kogin shine fa falaka fatana kulli firqin fatawli al'azim Allah yake cewa wa azlafna sammal akhi wa anjayna Musa sai muka tsira da annabi Musa alaihi salam wa man ma'ahu da wanda yake suke tare da shi ajma'in gabaki ɗayan su thumma akhrajna al-akharin sai muka dulmuyar ko muka halakar ko muka nutsar da shi Fir'auna da mutanen sa malamai suka ce a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan kogi ya tsufa ne har zuwa gidaje 12 kowace kabila na banu Isra'il suka kama hanyar suna isa ƙarshen kogin suka ce mutanen ƙarshe da suka tsallake wannan kogin suna tsallakewa su kuma mutanen Fir'auna na farko tawagar farko sai suka shiga wannan kogin suna ganin cewa su tsallake su suka yi tsammanin su ma suna shiga cikin wannan kogin wato Bahr al-Ahmar ɗin a Red Sea ɗin suna shiga cikin wannan kogin kamar yadda annabi Musa ya tsira sai su ma suka yi tsammanin za su tsira to me ya faru da Fir'aun da mutanen da kuna shiga cikin wannan kogin sai Allah subhanahu wataala sai ya dulmiyar da su ya nutsar da su ya halakar da su cikin wannan kogin wannan shine tarihin abin da ya faru Allah yake cewa wa iz farakna bikum al-bahr ku tuna yayin da muka tsaga muku wannan kogin zuwa hanyoyin sha biyu muka tsamar da ku kun ga wannan ɗaya ne daga cikin ni'imomi wanda Allah subhanahu wataala ya yi ma banu Isra'il wato yahudawa wanda da a ce sun dau izina da wannan ni'ima ko waɗannan ni'imomin da ba su tafarce ma Allah subhanahu wataala ba kuma da ba a samu su daga cikin su sun yi adawa da annabi salawatullahi wa salamuhu alaihi ba to a lokacin sai Allah subhanahu wataala ya samar da annabi Musa alaihi salam su kuma ya halakar da su ya dulmiyar da su a cikin wannan kogin malamai suke cewa Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin yanda ne ya tsamar da annabi Musa alaihi salam da shi da mutanen sa banu Isra'il amma kuma bai ba da labarin da kuma yanda ya halakar da shi Fir'aun amma Allah subhanahu wataala bai ba mu labarin ko bai faɗa mu wacce ne ko a wani ne wannan abin ya faru a cikin Al-Qur'ani gabaki daya babu aya wanda suke bayani cewa wannan abin ya faru a rana kaza ne ko a dare kaza amma wane ne ya ba mu labari shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa a shimfiɗa da muka yi makaratun mu muka ce a tsarin mu na tafsiri da zamani shine fassara alqur'ani da alqur'ani kamar yadda muka janyo ayoyi yanzu wanda suke da alaka da wannan aya sannan baya haka kuma idan muka samu aya muka ce fassaranta bai zo ko cikakken fakaranta ne zo cikin alqur'ani ba za mu koma zuwa ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine a'la al-maratib fi tafsir alqur'ani kareem shine karin da shi da shi kwanan mun samu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bayyana cikin dalilai na nuna cewa shi sunna ko hadisi na annabi yana fasara alqur'ani kun ga wannan raddi ne akan ɗan qur'aniyun wannan kungiya waɗanda ake kiran su ɗan qur'aniyun wanda akwai su a nan Najeriya da wasu sassa da dama na duniya wanda ba sa yin imani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam su kai gundaran alqur'ani suke amfani da shi kun ga irin nan yanzu Allah bai ba mu labari wani yini ne ya halakar da Fir'auna da mutanen sa ba haka kuma bai ba mu labari yini da ya tsirar da annabi Musa alaihi salam da bani Isra'ila to sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wannan yini ya tabbata hadisi na annabi kira da annabi Allah su tabbata a gare shi an ibn Abbas wanda ya karbo shi daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah kira da annabi Allah su tabbata a gare shi qadima al-madinata ya zo madinatul munawwara wajada al-yahud siyaman yawm ashura sai ya samu yahudawa suna azumi rana na ashura wato rana na ashura kenan wanda aka sani da rana na ashura wannan rana ta ashura ita ce yini ta goma a watan muharram wato watan farko a musulunci na hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam goma ga wannan watan shi ake kira ashura kamar yadda kuka sani fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah kira da min sai Allah tabbata a gare shi yace musu wato su yahudawa kenan ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu wani ne ne wannan wanda kuke azumtan shi fa qalu sai suka ce hadha yawm azim wannan yini ne wanda yake mai girma sosai anja Allah fihi Musa wa qaumahu wannan yini shine Allah subhanahu wataala ya tsirar da annabi Musa da mutanansa wa gharraka fir'auna wa qaumahu kuma ya halakar da fir'auna da mutanansa ya halakar da fir'auna ya dinne da su ya nufar da su a wannan kogin na bahar al-ahmar din hayati fi din asamahu Musa shukran lillahi azza wa jalla sai annabi Musa ya azumci wannan yini wato rana na goma a watan Muharram din domin gode ma ni'imar Allah subhanahu wataala da ya samar da shi da shi da tawagansa wato mutanansa wa nahnu nasumuhu sai yahuda suka ce ma annabi salawatullahi wa salamu alaihi kuma muna azumtan wannan yini wato kamar yadda annabi Musa ya azumce shi yayi azuminsa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال الزيرة لأن يسأل الصبت أغريش يجل فنحن أحق وأولى لموسى منكم لليمون مكتنتا مرايا سنة ومرايا تئل أيك أن الموسى عليه السلام في يده سبيل الشيء ومني أن نجني فلنكم هنا أكن تفركي وأن موامكي أكنسا وتونا كبيت الله سبحانه وتعالى ودنبوتا ما تارد هذا الشيء وليبا wannan hadisin al-Imam Muslim ya fiti shi a cikin sahih nasa haka Ibn Majah haka al-Imam Bukhari wato hadisi ne muttafaq alayhi anan wannan mahallu shahid jabata da ya samu karanta wannan hadisi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani lokacin da ya samu yahudawa dinnan suna azumtan wannan yinin sai suka ce dalilin da yasa suke yin azumi a wannan yini shine yini ne wanda Allah subhanahu wataala ya tsara da annabi Musa a cikin za kuma ya halaka da Fir'auna da mutanansa kuma ya babu labari wannan yini shine yawm ashur wato rana yini na goma a watan Muharram kun ga a wannan anan annabi ya mana bayanin wannan yini da Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin sa a cikin ayan da muka karanta to a karkashin wannan hadisi malamai sun tattauna matsaloli masu tsinci matsaloli masu yawa akan azumi na ashura wato daga cikin matsaloli da malamai suka tattauna shi ne na farko wannan yawm ashur din shin rana na goma ne kawai kamar yadda muka muku bayani ko al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala tare da al-Imam Ahmad bin Hanbal da kuma Ishaq bin Rahawayh
a mazabar su suna ganin fahimtar su wannan rana ta goma din wanda aka tsayar da Annabi Musa a cikin ta amma aka duniyar da ko aka halakar da Fir'aun ita ce yini ta tara ita ce yini ta tara wato ba yini na goma ba yini ta tara a watan Muharram aka ce menene dalilin ku suka ce dalilin mu shine a rawaito hadisi daga annabi sallallahu wanda yake da hukuncin raf wato hadisi na ibnu abbas wanda al-hakam ibnu al-a'raj ya rawaito wannan hadisin yake cewa intahaytu ila ibn abbas naje wajen abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu a lokacin shi al-hakam kenan ibnu al-a'raj yake cewa naje wajen abdullahi ibn abbas a lokacin shi abdullahi ibn abbas mutawassidin ridaahu fi zamzam lokacin shi yana sanye da zan ko kuma mayacin sa shi ibnu abbas yana zaune kuma a gefen zamzam wato rijiya ta zamzam wadda take cikin haramul makki wadda take cikin makkatul mukarrama a cikin masjidul al-haram na makka wato a cikin masjid na harami wanda yake cikin makkatul mukarrama lokacin abdullahi ibn abbas yana zaune a gefen rijiya na zamzam a lokacin فقلت له شي الحكم ابن الاعرج سينتي مع عبد الله ابن عباس نتي مسا اخبرني عن صوم عاشوراء فباني لاباري اكن ازمنا عاشوراء وي ونيني عاشوراء فقال سي عبد الله ابن عباس كيتو اني رايت هلال المحرم فاذا رايت اذا رايت هلال المحرم اذا كدوتا محرم واتو اذا وتا محرم يشبو فأعدد سيك الكرجاشي وأصبح يوم التاسع صافي رانا نترى سيك وعيك لكنا من أذن أرانا نترى فقلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه حكما فقال الله يكفن سينا أظنت يوم عاشوراء وأتوينا أذن من عاشوراء أرانا نترى بأرانا نقوم بس سيعب الله إبن عباس يكيشوا نعم حكما فقال الله يكفن سينا wato yana azumin azumi na ashura a yini na tara ba na goma a wata na muharram wannan hadisin muslim ne fitta shaka da imam tirmidhi kun ga anan wannan hadisi yana da hukumi na rafi kamar yadda malamai na hadisi suke bayani sannan a karkashin wannan hadisin abdullahi ibn abbas yayi bayani akan cewa rana ta ashura ita ce rana ta ta ba wai ta goma ba kuma wannan shine ra'ayin abdullahi ibn abbas shine manhajin sa wannan haka an rawaito wata riwaya daga gare shi dai annahu qala lalla ya ce sumu at-tasi wal ashir ku yi azumi na ashura na rana na tara da rana na goma kuma imamu shafi'i suka yi da wannan hadisi haka da imamu ahmad bin hanbal haka da ishaq bin rahawi ko din rahuya duk ana da din rahuya ko din rahawi kamar imamu sibawi sibawi duk suna da yake cikin wannan haka a malamai da luga suna kiran su da sigayi sibawai ko sibuya sibuya ko sibawai to wannan shine manhajin su kuma shine akan abin da babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Abbas ya tashi akai akan rana na Ashura ita ce yini ta yini na dawa yini na tara ba wai yini na goma ba ina fata ana tare da ni to amma abinda wasu daga cikin tabi'a suka tafi akai kamar al-Hasan al-Basri da kuma Sa'id ibn Musayyab da Imam Malik bin Anas sannan da wasu daga cikin magabata shine yini na Ashura wanda Allah ya samar da Annabi Musa alayhi salam da mutanensa yadin yadda Fir'aun a cikin wannan yini shine yini na goma ba yini na tara ba shine abinda al-Hasan al-Basri da Sa'id ibn Musayyab da kuma al-Imam Malik ibn Anas suka tafi a kai a aka tambaye su menene dalilin ku suka ce dalilin mu shine hadisi da aka rawaito daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kira da annabi Allah sallallahu alaihi wasallam a gare shi yayi azumin Ashura وامر بالصيام سنكم يا امامي دا اي اذن wannan yini na ashura din na goma qalu suka ce ya rasul allah ya kai mai cin allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yawmun tu'azimuhu al yahud wan nasara wannan yini fa da kace mu yi azumin sa yini ne wanda Yahudawa da Nasara Kiristoci suke girmama masa suke girmama shi idan ba kuma ce ka annabi da yaje Madina ya samu Yahudawa suna azumin wannan yini wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manza Allah kira da amince Allah tabbata gare shi yace la yake yace fa idza kana al'amul mukri idan Allah ya yi shekara ne zuwa a sunnal yawmat tasi wanda yau ba a shira kawai sannan za mu a zai shirana ta tara yin na tara kun ga nan ba Allah ya yi azumi rana na goma bai azumci rana na tara ba sai yake cewa falam ya'ti al'amul muqbil hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam ya yi alwashi ya zo a ce Allah ya kai shekara mai zuwa yadda zai azumci rana na tara amma Allah bai kai shi ba a wannan shekarar ya yi azumi na rana na nawa rana na goma da kun ga wannan hujja ce karara wanda hujjan al-Hasan al-Basri tare da Sa'id ibn Musayyab da Imam Malik bin Anas da sauran a magabata a shan rana ta Ashura ita ce rana na ne rana na goma ba wai rana na tara ba wadannan wannan dai sabani ne wanda malamai suke a wata riwaya ma yake cewa la in baqit idan na rayu Allah ya rayar da ni ila qadi zuwa shekara mai zuwa al'asuman da ta sai za a zanci rana na tara to kun ga an samu a sabani kenan na malami amma dai ban ce mata inganci ya ɗan uwa abin da malami suke rinjayarwa rana na goma yau ma ashura ita ce rana na goma da ba rana na tara wannan fahimta ne na Abdullahi ibn Abbas da kuma su Imam Shafi'i sannan da su Imam Ahmad bin Hanbal da Isaac bin Rahuya amma abin da malami suka rijar rana na goma na ashura shi ne rana na goma na Muharram amma ana so mutum ya azumce su rana guda biyu don hadda rana na tara inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da in baqit ila al'am al-muqbil la suman natas ko ila qabil la suman natas to abu na karshe abu na gaba shine shin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayin wannan azumi na rana ashura din yayi sa ne saboda koyi da annabi Musa alaihi salam kamar yadda wasu ke ganin cewa wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana koyi ne ba addinin annabi Musa to abin da malamai suka ce shine a'a dama annabi tun yana a Madinatul Munawwara yana yin azumin wannan ne kuma Quraishawa ne da Jahiliya sun kasance suna yi annabi da aka tashi shi a Makkatul Mukarrama shi ma yake azumin wannan ne dalili kuma shine hadisi Aisha radiyallahu ta'ala anha yake cewa anna Quraishan lalle Quraishawa kanat tasum sun kasance suna azumi yawm Ashura rana na Ashura wato na goma kenan na Muharram da Jahiliya kuma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi annabi ya umarni salawatullahi wa salamu alaihi siyani cewa dan da azumin wannan yini hatta farada aw kulli ramadan har sai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sallanta watan azumin ramadan وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت اللي اكا فرلن تعز من رمضان في من ذا الله في رادة ان يتألف لبطع يش يتين من شاء فليصمه ومن شاء افطر وان يسو سي اعز من عاشورة وان يسو يبش او ان الوقت يكينا بايا الله سبحانه وتعالى يا وجه تعز من واتو رمضان to kun ga wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka tabbaci ana Aisha ta ba mu labari dama Quraishawa na jahiliya sun kasance suna yin azumin wannan ne ba wai sai da Yahudawa suke yi ba da Annabi ya zo Madinatul Munawwara yake koyi da labarin da suka bashi na cewa Annabi Musa alaihi salam yana yi shi yasa zan ce mafi inganci Annabi ya kasance yana yin azumin nan tun yana a Madinatul Munawwara da ya zo tun yana a Makkatul Mukarrama ya kasance yana yin wannan azumin tun yana a Makkatul Mukarrama da ya zo Madinatul Munawwara ya samu Yahudawa suna yin azumin wannan yini kuma suka ba shi labari ga abin da suke saboda yini ne da Allah ya samar da Annabi Musa alaihi salam shi a lokacin ya ci gaba da yin wannan azumin amma ba wai dama baya yi ba ya ci gaba da yin wannan azumin da ya kasance tun yana a Makkatul Mukarrama yana yin sa wannan shine zance mafi inganci sai matsala ta ƙarshe shine a menene falalan yin azumi na wannan yin na Ashura wanda muka yi dogon bayani akan sa ya tabbata a hadithin hadithi da al-Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fidda mana shi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadithi na Qatada Abu Qatada al-Ansari hadithi na Abu Qatada al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu ya ba mu labari cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yin azumin Ashura yake cewa ahtasibu kuma ina fatan Allah azza wa jalla an yukaffira sanal allati qablaha ya kankare ma wanda ya azumci wannan yini na Ashura shekaran da ta gabace ka wannan hadisi na Abu Qatada ne al-Ansari Imam Muslim ne da Imam Tirmidhi suka fidda shi afwan na ce muku da Imam Bukhari shi ma ya fidda shi zajjati inganci Imam Muslim ne da al-Imam Tirmidhi suka fidda wannan hadisi na falalan azumi na yawm Ashura Abu Qatada al-Ansari shi ya roito mana wannan hadisin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ina tsammanin duk wanda ya azumci wannan yini na Ashura yayin sa to lalle ina fatan Allah subhanahu wataala zai kankare masa zunubansa a shekara daya da baki ɗaya da suka wuce kuma al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala yake cewa la na'lamu fi shay'in min ar-riwayat annahu qala bi hadha al-hadith illa fi hadith Abi Qatada al-Ansari ba mu samu wata riwaya ba cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin falalan watan azumin Ashura cewa yana kankare zunubi na shekaran da ta gabata in ba wannan hadisi na Abu Qatada al-Ansari ba to wannan ne ya yan uwa nake so in janyo hankalinku da mu gabaki daya cewa lalle wannan yini da Allah subhanahu wataala ya bamu labari a wannan aya da yake cewa farqna bikum al-bahra fa anjaynakum وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون بل يمنين البركة شين يمن بأنني محمد صلى الله عليه وسلم يبام الأباري شوى شين يوم عاشورة يمن عاشورة وأن النبي موسى يعز منسى سن شيما النبي صلى الله عليه وسلم يكسن في يا أبن سوانا يمن عاشورة حرفما يتوى الواشد ألا ياتي شكرا نزوى لأبن سيني نتاسو على عاشورة kuma kamar yadda yazo a hadisi na Muslim da Imam Tirmidhi hadisi Abu Qatada al-Ansari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle duk wanda ya azumci yini na Ashura Allah zai kankare masa zunubansa gabaki daya da shekaran da ya gabata kun ga wannan falalani ne kuma wanda idan Allah subhanahu wataala ya kai mu wannan wata mai albarka wato Muharram lalle ya kamata mu azumci wannan yini na Ashura sannan kuma mu hada da yini na Taraka azumci ne mutara da yini na goma yanda Allah subhanahu wataala zai kankare mana zunubanmu da muka yi a wannan shekara ta baki daya bana ne suke cewa musamman idan mutum ya nisanci manyan laifuffuka na'am ana nuna cewa lokaci yayi to bayan kafin mu tsaya a wannan yini bayan Allah subhanahu wataala ya halakar da Fir'aun a lokacin kamar yadda na baku labari cewa su mutanen Annabi Musa alaihi salam da Allah ya cewa fa azrakna wa azrakna ala Fir'aun wa antum tanzurun ku kuna gani to ganin su ya aka suka ga wato Fir'aun sai malamai ma'abuta tafsiri irin su Imam Al-Qurtubi rahimahumullah ajma'in suka ce a lokacin da shi Annabi Musa alayhi salam ya tafi da mutanansa bayan sun tsallake wannan kogin sun waiwayo suna waiwayowa suka ga Fir'auna nan ya riga ya shiga cikin kogi ya dulli ya nufi a cikin shi da mutanen sa sun hallaka a lokacin sai suka ga baki daya sun tago saman kogi a matattu suna hali na mutuwa ga baki ɗayan su sun mutu wasu malamai suka ce a'a abin da ya faru shine a lokacin da shi Annabi Musa da mutanen suka waiwayo su ga wai ina labarin Fir'auna da shi da mutanansa wanda suka biyo mu suna neman su rike mu su halakar da mu bayan sun tsallake wannan kogin na Baharul Ahmar wato Red Sea din nan da muke bayani akan sa a farkon karatu suna wayoyowa domin su ga mutanen nan sai Allah subhanahu wataala ya tado musu da Fir'auna din da mutanansa domin su gansu ra'ayar ayin wato ido da ido a lokacin Allah subhanahu wataala sai ya ba mu labari tun cikin suratu Yunus yake cewa faryoma nunajjika libadanika litakuna liman khalqaka aya wa inna katiran minan nasi an ayatina laghafilun halle a yau ne za mu samar da kai sai Fir'auna mu wanzar da kai a doran kasa wato ba za mu nutsar da kai ba kawai cikin kasa ba sai mun fito da kai mu barka a doran kasa ta yanda ne mutane za su zo su dinga wa'azuwa da kai su dinga ɗaukar izina da kai duk addancin da kai a doran kasa da kuma ikirarin da kai cewa kai a kai kai ne Allah kamar yadda ya bayani yake cewa fa qala ana rabbukum al-a'la fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula haka yake cewa nada fir'auna fi qawmihi qala ya qawmi alaysa li mulki misra وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين قم بايا جرمن كي da jiji da kai da ta'addanci da kafirci ya suke wajen Fir'auna maganganun nan da ya fada to shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa za mu wanzar da kai da gawan ta yadda wanda za su zo bayan kafirai su dinga daukan izina da kai san cewa idan ma za su yi wani kafirci to lalle a ga sakamakon wanda ya ci su kafirci wato shi Fir'auna za mu ƙara karanta ayoyi guda biyu da an karanta a gaggauce insha Allah ta'ala Allah subhanahu wataala ya ce cewa in faraka bayan wannan ayat yake cewa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma takhattum al-ijra aw taqra'a aw taqra'a thumma takhattum al-ijra min ba'dihi wa antum zalimun kutuna idh wa'adtum qubanu isra'ila kutuna wa idh wa'adna Musa 40 laylatan kutuna ya qubanu isra'ila a lokacin da muka yi alkawari da annabi Musa shine wa'adna wannan qira'a ita ce wa'adna qira'atul jamhur amma a qira'a ta Abu Amr al-Basri da Abu Ja'far al-Madani da kuma Ya'qub al-Hadrami kamar yadda Imam Shafi'i ya isharar haka كان ويقبل الأولى أن تدون حاجز وعدنا جميعا دون ما آلش حالا هم جوانا الرمضي لنا أبو عمر البصري كان قوان سيقوم يمسا موافقا فيكم أبو جعفر أتخين قراء والأشارة سوسن كرن كاو عدنا موسى تو منين يبن بنش كراء إيبو داجو كراء الفرقو تجد موري مكسي وإذو عدنا موسى خطونا ألوك سنجا مكي القواري لأن نبي موسى wa'adana wato muke alƙawari shi ma yana mana alƙawari shine tauhidin wannan iraha kamar yadda ibnu khalawai yake bayani haka a littafin sa al-hujja na tauhidin qira'atu sab'a da kuma al-qamhawi a littafin sa tala'iqul bishr a tauhidin qira'atu al-ashr wai qira'a ta yi dan wa'adana musa a lokacin da muke yi ma musa alƙawari muka masa wa'a muka masa umarni ya zo mana yazo ya gana da mu gurgurdan kwanaki nawa kwanaki 40 to anan malamai irin su al-Amin al-Shafi'i rahimahullahu ajma'in da su al-Imam al-Qurtubi da sauransu a littafin su Adwa'ul Bayan yake cewa wannan kuskure ne da wanda ma suke tauhidin qira'at din da baki daya Allah ya ji karfin mu cewa shi yayi ma Musa alƙawari shi ma annabi Musa ya masa alƙawari sai Allah ya ji karfin yayi alƙawari da wa da dan adam wato abokin halitta to suka ce shi yasa qira'a ta zo ita za ta shiga da ma'ana wa'adana Musa idan wa'adana Musa a lokacin da mu muka ba Musa alƙawari muka ba shi ka ci yarda ya same mu yayin ka ci da mu a tsor din a saman dutse to shi kuma annabi Musa sai ya da ayi daya to shine kyawun tauhidin qira'a ta zo ta wa'adana ba za mu ce shi ma an bai Musa ya yi ma Allah alƙawari ba wannan wa'ada tana kasancewa ne tsakanin ɗan adam ma'ana mutum da ɗan uwanka mutum sai ka ba shi alƙawari shi ma ya ba ka za ma ta ranar talaka sai ce ina yadda zan ba mu ta ranar talaka amma shi Allah idan ya bada umurni dole ne mutum ya bi wannan umurnin. To shi yasa wa arna Musa muka yima Musa muka bashi alƙawari arba'in laylatan wa idha arna Musa arba'in layla cewa yazo ya gana da mu dare arba'in thumma takhassumul ijla sai kuma banu Isra'il muka rike dan maraki al-ijla shine karamin dan maraki shine al-ijla jam'in fa'ajati sai muka rike dan karamin maraki min ba'dihi bayan kun ga shi annabi Musa nan ya tafi dama kun shi yake tije mu ku tsora Allah ku tsora Allah kuna ganin ya tafi shikenan sai kuka mai ta'addanci wato kula saba ma abin da yake tsinci yana muku murmi da shi shine tun mata ka kuma yi mun bari wa antum zalimun sai ka zalim cikawun me zalimin kansu zalimi shine sanya abin da bai cancanta ba sai suka koma suna bauta ma wannan dan marakin da samiri ya kawo musu suka mance da wani Allah wanda annabi Musa ya tafi yana musu umarni da bauta ma shine zalunci da suka zalunci kansu kun ga sun yi shirka kenan sun kafarci ma Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah ya ba mu cikakken labari da bayanin wannan ayar a wasu ayoyi tun cikin suratu Raha da suratu Al-A'raf da sauransu. Malamai suke cewa wa idha wa'adna Musa 40 laylatan darrukan nan guda 40 shin a dunkule ne sun farko Allah ya ba shi labarin cewa zai yi su suka ce a'a. Farko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi Musa ya zo ya yi miƙati da shi ya gana da shi gwargwadon kwana nawa kwana 30 sai daga baya ya cika masa kwana 10 suka kasance kwana 40 kamar yadda ya faɗa tun cikin suratul A'raf wa wa'adna Musa 30 layla wa atmamnaha bi 10 fatama miqatu rabbi 40 layla. Kuma malamai suka ce dalilin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi itlaqin layla wato dare 40 bai ce yi ne ba sabida dare shi yake rigayi matsala da kuka sani cewa shi yini yana yake riga dare ko kau dare ne yake rigayi sabon da malamai suke rigayarwa dare shi yake riga yini. Misali yanzu a ce muna yammaci na gobe na Laraba kenan ko muna dare na Laraba saboda haka dare shi yake riga yini ba za a ce yau muna yini na kaza ba a sai dai dare shi a ce dare na yinin gobe. To kuma yayin da aka ce dare annabi Musa ya gana da Allah subhanahu wataala darruka guda 40 sannan da yinin ba wai dare ba ne kawai 40 layla wa ayyamihinna takririn da malamai suke yi ke a tsayin menene ya faru lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa ya je ya gana da shi. Wasu malaman tafsiri suka ce a lokacin da annabi Musa ya tsira da shi da mutanensa suka tsallake wannan kogin Bahrul Ahmar ba halakar da su ba to suna tsallake wannan kogin sai mutanen annabi Musa alaihi salam na Isra'il sai suka ce mu yanzu abin da muke so ya kai annabi Musa ka zo mana da littafi wanda za mu dinga karantawa muna aiki da shi kamar yadda waɗanda suka gabace ka suke da littafi. To a lokacin da suka faɗi wannan maganan sai Allah subhanahu wataala ya yi umarni ya ce ma annabi Musa ka zo ka gana da mu idan ka zo ka gana da mu a lokacin za mu ba ka littafin at-taura wanda za ka zo ka kawo ma mutanenka su dinga aiki da shi suna karanta shi. Dalilin da ya sa wasu malamai suka ce kenan Allah subhanahu wataala ya ce ya je ya yi kaci da shi ya tattauna da shi. A lokacin da annabi Musa zai tafi yi kaci sai ya zaɓi mutane 70 ya tantance daga cikin mutanen wanda yake ganin sun cancanta a yi wannan tafiya da su shi ne Allah ya ba mu labari tun cikin suratul A'raf wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina sai annabi Musa ya zaɓi mutane 70 daga cikin mutanen sa banu Isra'il li miqatina da li gana wa sai suka je suka gana da Allah subhanahu wataala har a lokacin da annabi Musa yake ganawa da Allah subhanahu wataala sai ne mai cewa yana so ya ga Allah. Allah yake cewa a annabi Musa ba ta tashi ba kai ne ka saurari magana ne lokacin ma kashin ma aka kawo wannan da annabi Musa ya je yana shauki ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah yake cewa wai wa ma a'daraka an qaumika ya Musa menene yasa ka zo da gaggawa ka baro mutanenka Annabi Musa yake cewa saboda shauƙin ganinka fara hunkura yara asali wa ajisu ile ka rajul sarba lalle ni mutane ina na bar su akan kufaina akan sawuna wasu akan addini na wanda ka umurce ni da shi in musu bayani kuma lalle ina da yaqini insha Allah ba za su canza ba sannan na san ya dan uwana Harun ya zama khalifa na ya yi gadi su ya ci gaba da yi musu da'awa inda ba za su kafarci ba sai Allah yake cewa qala fa inna qarfatan na qawmaka min ba'dika wa adallahum samiri haqiqa mun jarabci mutananka bayan ka zo ni kaci yanzu mun jarabci mutananka wani ana kiran su sami ya zo ya fasar da su tunda menene sami ne yayi muke bayani shine ya tsaka musu dan maraki ya mai ado da mundaye da zinari da sauransu sai ya zo ya sa mai abun murawa malami suka ce wanda idan ya zo ya tabo wannan dan marakin ta je shi sai ya dinga kuka kamar kuka na shanu sai ya kawo ma a su waɗannan mutane Bani Isra'ila sai ya ce musu wannan shi ne Allah kuma fatan basira sai suka yarda kuma suka bi shi sai suka zo suka bar Allah da suke bauta masa musu yawancin su suka dawo suna bauta ma wannan dan maraƙi shi ne fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar khuwar yana shidda sauti kamar na shanu jasadan lahu khuwarun qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fansi kace yamma yace musu ai wannan shine Allah kuma da Allah Annabi Musa afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a wai kasan basira in ba su kamai magana ba zai iya an samu su kuma zai iya amfana da su Allah yake cewa amma saboda kasan basira suka wanda suna bauta ma wannan dan maraƙin Annabi Harun ya kira su yake cewa a'a waɗannan mutanen baya dacewa ku bauta ma wannan dan maraƙin kare ku tinci hakika Allah ya jarabce ku da wannan aikin da kuke yanzu na shirka inna rabbakum arrahman tabi'uni wa ati'u amri ubangijin ku shine Allah subhanahu wataala wanda Annabi Musa ya sanya ku a kansa kuma ku yi mani ta'a ku dinga bauta ma Allah ne sai suka ce ne lan nabraha alayya aatina hatta yarja ilayna Musa lan nabraha lan nazala wa za mu wanzu ba muna bauta ma wannan dan marakin har sai mun ga shi wannan Annabi Musa ya dawo subhanallah a lokacin sai suka yi ridda ana suka ce sai dai mutum 10,000 kawai cikin su ne ba su yi ridda ba suka wanzu suka tabbata a addinin da Annabi Musa ya tsora su a kai amma sauran dubbai kansu duka sun yi ridda sun koma suna bauta ma wannan kan nan to a lokacin Annabi Musa shi yana ganawa da Allah subhanahu wataala sai Annabi Musa ya ce ma Allah ni ina so in ganka Allah yake cewa la ba za ka ganni ba ba kai wannan matsayin ba yake cewa idan kuma ba haka bane wannan dutse da take a kai da kai da mutanen ku suke ganawa da mu wannan dutse idan ka ga ya tabbatu zan yi wani abu yanzu in ka ga ya tabbatu bai yi motsi ba bai a kan nan da yake to za ka iya ganawa da shi ne wannan ma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini anzur ilayk ba magana ba kawai ya Allah ne ina shauƙin gani kada nan tarani ba za ka iya gani na walakin inzur ila aljabal ka kalli wannan dutsen da kake a kai yanzu fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani idan wannan dutse ya tabbata akan inda yake to za ku iya ganawa da za ka iya gani na idan ma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa a lokacin da Allah subhanahu wataala ya bude kansa ya wanzu ya bude kansa ya bayyana wannan dutsen da baki daya sai yayi waje-waje kamar wani abinci da aka sa aka nike shi yayi rugu-rugu mar ya dawo inda ka sanya shi da shi dutsen fato ku a lokacin Annabi Musa saboda shirgita ya sune a nan take yana sunewa sai ce qala subhanaka lalle farki ya tabbata a gare ka ya Allah lalle ya Allah kai kadai kin cinta abota kuma babu kaman قال سبحانك اني تبت اليك لان الناس بزوا غيك وانا اول المؤمنين اني فرق مؤمنين او انا فرق فانا انا sai annabi Musa alaihi salam bayan ya gama miƙati sai ya dawo wajen mutanansa yana dawowa wajen mutanansa ne ya faru sai ya samu mutanansa gaba shi da kamar da muke bayani a kan Allah a Qur'ani bisin girita sai mutane tau 10,000 wanda kuma dubban dubban mutane ne dubban ɗaruruwa malamai suka ce a lokacin sai bakin ciki malam ya kama annabi Musa da haushi وهلن ديشان وجن يمس دعوة قال دي سما خرفتموني من بعد كر لولنا أبن لو كأيك تابايا ما عزلتم أمر ربكم يزشم كنا سو أقوبة ألا تكدوتوا مكني ألا يحل كدفوني وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يزده إليه الوقت قلنا نفعل سورة لسورة صدى أليه مصاعدو لشي لبعث هي وقت لسسلي لبي بجن تجي لدعموها دي كامش shine raja'a Musa asifan ya dawo yana cikin bakin ciki a lokacin wasu malamai na tafsiri suke cewa allan nan guda shine ya watsar da guda biyar sai sai kawai kawai ya watsar da suke sai guda daya wadannan wanda ya watsar da shi Allah ya sauke su guda dayan nan wanda su ne dama su bani Isra'ila suke da fatuwa zuwa gare su wanda su ne ci akwai bayanin halal da haram a ciki a lokacin da wata wata ba sai ya kama kan Harun وأخذ برأس أخيه يجره إليه يفار جنسا ينا يا زائر من أبا ما قاد المتعني ناتيك كل رسول حرس فتي يعبر وانا ثاني يا زياء تدس سيكيكما هارون عليه السلام سي أبن يقاتع مشري سجل شياء يا باشي فقرين قال يا ابن أم لا تأخذ لحيتي ولا برأسي كذلك تكام جيمونا ياكي أني مصاقكم خينا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي حوتا إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني سرينا سنجني مسكيني بل كرشي إلى الناكا سنجني إنا دروني شيطا سكي أبن سكي يكي تر معنى المساكين وكانوا يقتلونني كيبا ما قوم على سيسنا بوتا وأن تنمى يجب سنكو سكشين كيبا كسلي بعنى المساكين وهو يسكشين أيضا ولا تشمت بي الأعداء ولا تزعل مما لكم الظالمين ثلاثة كن يتدني عقب ما أن أبو كان عداوة ثلاثة كن يعني كما كن الظالمين ولما سكت أبو موسى الغضب يفعل أخذ الألواح الوقت تبدا فشل من دا يجي في الكرادش يتشي سيدا ويأوشي وما علمناش كما رأيت مكروك بياش وسمعنا 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 guda biyar an ɗauke su guda ɗayan nan ya ɗauke su suna da wasu kace suke kuma ba ta da asalin kuma babu wani hadisi a kan Allah dai ya ba mu labari akhadha al-alwah wa akhadha al-alwah suka ce ma abhamu al-qur'an al-awla ibhamu abinda al-qur'ani bai mana bayanin adadin ka ko maka mutaka ko mubashsha ayan ne in dai ba an samu ingantaccen hadisi سألوك تنسيت وشو أن الله ناسا لا يمدى فشي من فيك واني فيني أبني فاروق كان النبي موسى عليه السلام دخوما متى نوسى دخوما ميكا جانا وعليه دا الله سبحانه وتعالى دخوما أبن دا ثاني لأيثتا وان دا بياني أكاد لما رجل نان كلا تنلا إلى الله كان سورة طاها من جامل في قية بياني أكاد شيوا لما رجل لسكبوك يعني kun ga ya kwa wanda yake nuna mana cewa malamu suka ce ka kashi kassan nan abin da za mu fa'idan su da shi shine a kafirci wato baya kai mutum ko mai shi ga halarta Fir'auna Allah ya halaka ta shi da mutanen sa ya dinne da shi da kafirci da girman kai da jiji da kai da rashin imani da addinin musulunci annan addinin da Allah ya umarni a bisa babu abin da zai kai mutum ga kafirci halarta wanda tun a nan duniya Allah zai wulakanta shi kamar yadda ya wulakanta a annabi Musa alaihi salam ya wulakanta a wani ne ya wulakanta Fir'aun da mutanen sa duniya ya duniya da su ya nufa su a cikin kogi haka kuma ya wulakanta samiri wanda ya sanya ma banu isra'ila wannan marakin su bauta masa da sauran kafirai da baki ɗaya na duniya kamar yadda Allah ya wulakantar da su to shine fa'idar da za mu fa'idanta shi ne wannan kissa wanda idan mutum bai ji tsoron Allah ba karshen sa zai kasance kamar karshen Fir'aun ne da mutanensa wanda Allah ya halakar da su da kuma sauran kafirai ayan karshe Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sun fa'auna an kun min ba'di zalika la'allakum tashkurun sai muka maka afwa akan haka wato wannan aiki da kuka yi na shirka da na kafirci sai muka gafarta muka muka karbi afwan ku la'allakum tashkurun al-imam ibn jarir al-tabari ka kashin wannan yake cewa la'alla ana abin da suke nufi kai wato mun maka afwa ba dun komai ba kai tashkurun domin godin Allah subhanahu wata'ala shi yasa ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi wanda suka shidda a sunan nasu manzo Allah yake cewa la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas wanda baya gode ma mutane wato baya gode ma Allah subhanahu wata'ala al-Imam al-Khattabi karkashin wannan hadisi yake cewa malamai sun yi ma wannan hadisi fassara guda biyu fassarar farko shine wanda dukkan kyautatawa da mutane suke masa ɗan uwansa idan ya kasance baya gode masu idan sun masa abu mai kyau yace na gode wanda za ku Allah khaira ina godiya to wanda yake kafirce ma kyauta da ɗan adam suke masa to wannan mutum sai ne wannan ƙari'a dukkan ni'imomin da Allah subhanahu wataala yake masa to lalle za ku ga zai gode nan ima duk yanda Allah zai ba shi ni'ima ta lafiya da ƴaƴa da arziki da menene to za ku ga kullun shi yana ganin Allah bai fashi yana kafirce ma wannan ni'ima shine man la yashkuru Allah la yashkuru an-nas Imam al-Khattabi yake cewa fasara na dushi shine duk wanda ya kasance idan mutane sun mai abu mai kyau na alkhairi baya ce musu na gode ko ina godiya akan wannan abin da kuka mani ko akan abin da kuka mani dinnan to lalle Allah subhanahu wataala yana fushi da shi koda yana gode ma ni'imar sa to Allah ba zai yi ba bazai karbi godiyar nan da yake masa abinda wasu malamai suka fassara hadisin nan kenan kamar yadda al-Imam al-Khattabi yace man la yashkuru Allah la yashkuru an-nas to shi yasa thumma afawna ankum muke muku afwa ko banu Isra'ila akan saban da kuke yi tunda wasu daga ciki bayan annabi Musa alaihi salam ya dawo sun tuba daga aiki da suka aikata sai Allah subhanahu wataala ya gafarta musu to da ya gafarta musu yake cewa mun muku afwa ne ba don komai ba la'allakum tashkurun sai dun ku gode mana to kuma malamin suka ce wannan afwa da ya musu ya tantance a ce sun hankalta yana daga cikin ni'imomi da muke bayani cewa a farkon karatun Allah ya ce udkuru nihmati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin wannan afwa da ya musu yana daga cikin ni'ima wanda ya kamata a ce sun ji tsoron Allah sun bi addinin da Allah subhanahu wataala ya musu umarni da jin sa anan za mu tsaya saboda yanayin lokaci muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sa mu abinda muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama makbuli gare sa wanda kuma muke kusure ya gafarta mana assalamu alaikum akwai ne tambaya kafin mu abinna amma za mu amsa ta gobe insha Allah taala za mu fara ita gobe insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.